نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بير قوات رمضان وتنترى هجرا منزوان الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديارة أريه دا تلاتين دا تقص وان دا يزو تلاتين دا ريق واتن بير دبو بيو دا شابكي منانا أجكين سورة البقرة زامتاش آية تلاتين دا بير. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu kissar abinda ya faru ko ta kwace tsakanin Iblis da annabi Adam da kuma mala'iku, wanda aka umarce su su biyun su yi sujjada ga annabi Adam, mala'iku daga haske aka yi su, aljanu daga wuta aka yi su, mutane daga ruwa da ƙasa aka yi su. Mala'iku suka bi umarnin Allah suka yi sujjada. Iblis ya sabawa Allah, yayi girman kai, yaki yayi tawaye, ya zamo cikin kafirai. Sai Allah subhanahu wata'ala ba mu bangare na uku na wannan kissa ta annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma shi kansa Iblis. Allah ta'ala ya ce wa qulna, sai muka ce. Kalman na da Allah ya sa anan ana kiranta nunul azamati, nunin mai nuna isa da girma da burin kasa. ba nuni ce dake nuna jam'i ko yawa ba domin Allah ta'ala shi kadai ne duk da kaga Allah ta'ala ya ce qulna ko nahnu inna nahnu irin waɗannan to duk ma'anar su shine nuna al'azamati ne nuni ce ta nuna girma da nuna isa da gurin kasa da kuma tumbatsa ba nuni ce ta cewa Allah shi da wani suka hadu suka yi haka ba Allah subhanahu wataala ya ce qulna sai muka fada ya adamu ya kai adam kun ga nan an sa ya unnida wanda Allah ta'ala ya kirawo annabi adam wanda a cikin wannan kira akwai abubuwa guda biyu na farko akwai girmamawa na biyu kuma akwai kiran mutum da sunansa da haka malamai suka ce in za a sawa mutum suna a sa masa suna mai kyau kuma a dinga kiransa da sunansa kada a dinga sa masa mummunan suna ko kuma a dinga masa laƙani mummuna a dinga sawa mutum suna mai kyau wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan yaga ka zo da suna mara kyau sai canza maka shi zuwa suna mai kyau sunaye mara kyau kuma suna komawa tushe guda hudu na farko a sawa mutum sunan da ya shahara da muni kamar wato a ciro sunansa daga tsandauri ko tsauri ko harshen wuta ko bala'i ko tashin hankali ko musifa ko bala'i ko ta musifa ba za a ciro sunan mutum a ce sunansa masifaffe ko bala'e ko dan tashin hankali ko rigima ko daru ko tsauri ko tsandauri ko wahala ko tsanani ko gobara ko wuta ko kuna da makamantansu ba dan waɗannan sunayen ba sa nuna in an sa mutum su zai arziki sannan na biyu ba a ciro mutum daga sunan da yake akwai ziga kai da girmamawa da yawa kamar yadda wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sunan tabarratu barra yana nufin kubatacciya wankakkiya tsaftatacciya tsarkakkiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musanya mata zuwa zainabu wanda zainabu wani itace ne mai kamshi a hanci sannan kuma mai kyau a wajen gani sai canza mata zuwa wannan sunan sannan na uku ba a sawa mutum suna wanda wani fitaccen kafiri ya shahara da shi kamar misali a sawa mutum fir'auna ka ce shek fir'auna ko ustazu namaruzu ka gani ko honorable karuna kaga ba a sa wannan ko ko honorable hamana ka gani ko distinguished iblis su waɗannan sunayen ba a sa su saboda sunaye ne waɗanda ba kowa yake so a kira shi da su ba saboda wasu sun shahara da su koda suna da ma'ana mai kyau amma dai sun zan fitattun suna ga waɗancan kangararrun mutane sannan na hudu ba a sa wa mutum suna irin na Allah ba za a sa wa mutum suna irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba kama a sa wa mutum suna Allahu ko Al-Khaliqu ko Al-Bari'u waɗannan sunaye ne da suka keɓanci Allah shi kadai ba a sa wa mutum irin wannan suna akwai wani mutum da yazo ana kiransa Abul Hakam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa ake dangana maka Al-Hakamu bayan Allah huwa Al-Hakamu wa ilaihi al-hukmu sai ya ce idan an samu sabani a kabilan mu ni ake kawowa nai hukunci dan haka ne mutane suka sa mun wannan sai annabi ya tambaye shi kana da da yace eh wanne ne babban ya fada sai annabi yake masa alkunya da babban dan sa saboda haka ya cire wannan suna da yake na Allah ne subhanahu wataala haka sun ce duk sunan da ke nuna wato kamar babu karfi ko babu laushi da yawa haka dai sunan daudu daudu wani mata mata haka wani abu haka dai jagwalgwalo haka mara kyau shi ma ba a sa mutum irin wannan suna da haka kenan kowa a sa masa suna mai kyau in ma an sa maka suna mara kyau ana iya cirewa a canza shi zuwa mai kyau ba tare da an sake yanka wani rago ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sunan na Abi Daud ya canza sunan gari ya canza sunan kabila ya canza sunan mace ya canza sunan namiji ya canza wa mutane da yawa suna da yaga sunan ba shi da ma'ana ko kuma yana dauke da wata wato musifa ko ya musu girma ko ya musu yawa ko akwai ziga da daukaka kai a cikin sa sai Allah ta'ala ya ce ya adam uskun ka zauna. As-sakanu asalin sa shine nutsuwa, shi sa aka kiro ake ka kira gida maskan, inda zaka zauna maskan gidanka. Sai Allah ce uskun anta, ka zauna kai wa zawjuka da mataka, ina za ku zauna? Aljanna, ku zauna a cikin aljanna. Daka al-Imam al-Qurtubi yake cewa kalman uskun ka zauna za iya istinbadi a cikin wannan kalma cewa kana iya ba mutum aran gida ya zauna ka sa masa sharadi, ga gida na baka aro ka zauna, idan ka karya dokar da na baka na ka dinga gyara, kana biyan kudin wuta da kudin ruwa kuma kana yin gyara, in ka ki zan fitar da kai, to kana iya fitar da shi, saboda annabi Adam ma Allah ya bashi aljanna ya zauna ya sa mai doka, da ya karya dokar Allah ya ce to fita. Zaka yace kai ma kana iya ba mutum aran gida ka sa mai doka, in ya karya dokar ka ce fita. Daka daga nan ne malamai suka ciro wasu kalmomi guda hudu da ake amfani da su ko guda biyar wajen bawa mutum aran gida, ana kiran sukuna. Ka ce wa mutum zauna a gidan nan har izuwa shekara goma ko ashirin ko talatin, wannan ana kiransa sukuna, wato zaunar da mutum a cikin gidanka bi muddatin au bi ghairi muddatin, ka saman lokacin da zai fita ko ko baka saman lokacin da zai fita ba. Sannan na biyu akwai umra, al-umra shine ka ce wa mutum zauna a gidan nan zuwa ƙarshen rayuwarka, na baka aran gidana ka zauna zuwa lokacin da ka rasu, idan ka rasu sai ƴaƴanka su dawo min da gidana, wannan shi ake kira umra. Ita ma akwai mai iyaka, akwai kuma wanda zai ce na baka iya ƙarshen rayuwarka ko ƙarshen rayuwarka da ƙarshen rayuwar zuriyarka. Sannan akwai kuma wanda ake kira ruquba, ita kuma ruquba shine ka ce to zauna a gidan nan, idan ka riga ni mutuwa to sai in karbe gidana, in na riga ka mutuwa to shikenan ya zama naka, sai ka zauna iya ƙarshen rayuwarka kai kuma. To wannan malamai a cikin fuqaha'ul malikiya suka ce wannan kowa zai dinga jira mutuwan kowa, saboda haka suka ce lafazin da aka yi amfani da shi ba zai ba shi da dadi, domin zai ta fata alhaji yana lafiya a ce yana lafiya, ce to shi ba ce ya wanda na ba aran gidan nan yana nan lafiya, ce yana nan lafiya, ce to eh to Allah dai ya kawo abin da zai kawo. To kaga kowa zai dinga fatan mutuwan kowa, da haka suka ce ruquba bai kamata a dinga amfani da wannan lafazin wajen bayar da aran gida ba. Sannan akwai kuma uquba, ita kuma uquba ka ce wa mutum zauna da kai da zuriyarka da zuriyar zuriyarka har ƙarshen rayuwarka, sai lokacin da aka wayi gari baka da ɗa, baka da jika, baka da tattaba kunne, baka da kowa, sannan gidan zai dawo nawa. To suka ce wannan shi ma a ƙara wannan ai, wato abinda aka yi shine an baka gida amma ba a yadda ka siyar ba, ko ba a yadda ka bada shi gado ba, amma zaka zauna iya zaman ka, iya zaman zuriyarka, in ka mutu ma ƴaƴanka za su gaji zaman gidan, ba gadan gidan ba, gadan zaman gidan, su ma in sun haihu jikokinka za su gaji gadan zaman gidan, haka jikokin jikokinka. Sai ranar da aka wayi gari zuriyarka ta kare kaf, dama yana nan a rubuce, to sai a dawo wa da zuriyar shi wanda ya baka gidan gidansa. Amma in baku kare ba to haka za ku ta zama ila yawmul qiyamati, saboda haka wannan shi ma akwai wannan. To waɗannan sarban da kuma irin su hubusi, wanda wani nau'i ne na hubusi da waqafi da makamantansu, har akwai ma ifkar, shi kuma ga dabba ne ake cewa na baka aran dabban nan ka hau zuwa lokaci kaza. Akwai kuma i'ara, shine a ce in go aran kaza kai amfani da shi ka dawo da shi wanda yake komawa zuwa ga kaya. Da haka da Allah ya ce uskun ka zauna anta wa zawjuka, da kai da matarka, kun ga ba ce wa zawjatuka ba, duk akwai lugha guda biyu, ana cewa zawjuka zam'u jam'u azwaj, ko aje zawjatuka zam'u zawjat, wato ka zauna kai da matarka. Kenan namiji ana kiransa zawju, mace ma ana kiranta zawju min al-izdiwaj, saboda kamanceceniya da suka yi da kuma bukatar da kowa yake zuwa ga dan uwansa. Ai yana cewa Laraba suna amfani da duka biyun, kamar da yazo a cikin sahihu Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yi amfani da kalman zaujati yake cewa hazihi zaujati wannan matata ce lokacin da Safiya ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara yana itikafi a masallaci da za ta koma sai annabi zai rakata suna tafiya tare sai ga wasu sahabbai guda biyu sun sawo kai suna gano annabi suka gane annabi kuma suka ga wata mata tare da shi sai suka tsaya suna komawa da baya da baya sai annabi ya hango sai ya ce ku tsaya wannan da kuka gani da ita mata ta ce Safiya sai ce zaujati Safiya kun ga amfani da zaujati sai suka ce subhanallah sai annabi ya ce ina jiye muku shedan kada ya jefa muku wani sharri a zuciyarku ko ya jefa muku wani abu a zuciyarku inna shaytana yajri min al-insani majarad dam ko ya jari min ibn adama majarad dam shedan yana gudana yana zurga zurga yana tsargawa mutum a jikinsa yadda jini ke tsargawa a jikinka haka zai kimsa maka waswasi da mummunan zato ka zo ka fassara abu ba daidai ba kuma ka halakar da kanka kun ga anan an yi amfani da lafazin zaujati wanda kuma yana daga cikin abin da suke amfani da shi a luga dace fa innal ladhi yas'a yuharrishu zaujati kamashin ila usdi shira yastabiluha dace wai wanda duk yazo yana so yawa matata ko kuma wato yana so yawa matata kwartanci kamar wanda aka tura shi daji ne wajen zaki aka ce je ɗebo bawalin sa ka je ka rike kan zaki ya bawali ka taro a koko to wannan yafi maka sauki da ka kalli matarsa ba tare da izinin sa ba kun ga yace zaujati kun ga ashe suna amfani da wannan kuma yace ya sahiban lid zauj zaujati kulluhum alaysa waslun idan halat urar zanabi shi ma yace zaujat suna amfani da wannan lafazin zaujat sai Allah ta'ala wacece zaujatuhu wacece matar annabi adam a cikin alqur'ani gaba daya babu inda Allah ya kama sunan wata mata in ba maryam ba maryamu ce Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin alqur'ani amma mafi yawan matan da Allah ya bada kissar su sai dai yace zaujatu zauju ko kuma yace imra'atu misali wamra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim har aka kare kissar wato annabi Sulaiman da wannan mata sarauniya ba a faɗi sunanta ba sai dai a cikin littattafan Yahudawa sun ce sunanta Bulqis da haka ake kiranta Balk muke sa sunan Balkisu ko Bilkisu ko Bulqisu su suka kawo wannan sunan amma alqur'ani kawai yace umra'atan inni wajadtu umra'atan tamlikuhum wa utiya min kulli shay'in wa laha arshun azim haka nan da Allah ya bada kissar wato annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da matar wannan sarki shi ta ma ba a kama sunanta ba sai aka ce imra'atul aziz ba a kama sunanta ba sai aka ce matar wannan mai alfarma sarkin garin ko ministan garin ko abin da ya kama da haka kun ga ita ma ba a kama sunanta ba haka da aka bada kissar mahaifiyar annabi Musa ita ma Allah ya bada kissar ta amma bai kama sunanta ba sai ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki waja'iluhu min almursalin kun ga ba a kama sunanta ba haka nan da aka bada kissar yar uwar annabi Musa ita ma alqur'ani ba a kama sunanta ba wa qalat li ukhtihi qussihi tace ma yar uwar annabi Musa ki bishi a baya kun ga ita ma Allah bai kama sunanta ba dai bada kissar yan matan nan guda biyu wadanda annabi Musa alayhi salatu wassalam ya gamu da su a Madyana su ma bai kama sunan su ba sai ce wamra'atani tazudani wamra'atani inni uridu anuki haka idabna tayya hataini ala anta ajurani thamaniya hijaj kun ga su ma ba a kama sunan su ba sai aka kirawo su wasu mata guda biyu haka nan da Allah subhanahu wataala ya bada kissar mata annabi Lut da mata annabi Nuhu da raballahu masallajina kafaru ma'ata Nuhin wa imra'ata Lut imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut su ma ba a kama sunan su ba sai kawai aka ambaci wato matarwa ne to wannan ya nuna cewa kenan ba a kama sunan kowace mata ba sai Maryamu, ita ce ya Maryamu kuniti li rabbiki wasjudi warkai ma'ar raki'in. Saboda haka Allah ya kama sunanta sau 34, danta an kama sunansa Almasihu sau 11, Isa sau 25, Ibnu Maryam sau 23. Da haka sune sunansu yazo. To ya sunanta a cikin matan da ba a kama sunansa a cikin Alkur'ani ba? Akwai guda biyu da ya tabbata a hadisi an kama sunayensu. Akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari yace mana laulal Hawwa ma khanat mar'atu zawjaha, inda banda Hawwa'u da mace ba za ta taba ha'intar mijinta ba. Iya abinda Annabi ya faɗa kenan. Saboda haka sai sunan Hawwa'u yazo a cikin hadisi ingatacce. Da haka kenan muna iya rada ma wannan mata suna cewa sunanta Hawwa'u. Dan haka ne ma ake sa sunan Hawwa'u ko Hawwa. Sannan akwai matar Fir'auna, ita ma Allah ya bada kissar ta amma bai kama sunanta Al-Qur'ani ba. An ce kawai matar Fir'auna. To matar Fir'auna ya tabbata a hadisi an kira ta da suna Asiya, ba bil aini ba, bil alif, aliful mamdud, Asiya bintu Mazahim. Wannan shine sunanta. Da haka ne ma muke sa Hasiya ko mu sa Asiya, ba Asiya bil aini ba, wanda yake nufin mai sabo ko mai tabargaza. Asiya wato na alif, ba na ainun ba. Wannan shine sunan ita zaujatuhu da Allah ya ce uskun anta wa zawjuka, ku zauna kai da matarka. Sannan wannan ya nuna Allah ya riga ya daura musu aure tunda ya kirawo ta matarsa. Kamar da malamai suka faɗa, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci Hawwa'u, sai ciro kashin haƙar ƙari na annabi Adam na ɓangaren hagu kuma na can sama. Za ga kashin haƙar ƙari hawa-hawa ne ai, hawa-hawa ne, kuma na saman ya fi lankwasa, na ƙasan ya fi buɗewa. To sai aka ciro guda ɗaya na can sama daga ɓangaren hagu, a jiki aka ƙera na Hawwa'u. Wasu ce yana bacci ne ma, da ya farka sai ganta a tsaye, sai ya ce wannan fa, sai Allah ya ce imra'atuka, matarka ce. Da haka ne imru'un namiji, imra'atun kuma mace. Saboda haka aka ce matarka ce. Shine Allah ta'ala yake gaya mana ayar farko cikin suratul Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin, min nafsin wahidatin, wa khalaqa minha zawjaha, wa khalaqa minha, ha gani, min jinsi ha, ko min daga shashinsa. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, an halicci mace daga wato kashin haƙarƙari. Shi yasa ba wanda ya gaya mana sirrin mata da yadda za mu zauna da su irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, an halicci mace ne daga kashin haƙarƙari, kuma haƙarƙarin yace na sama, kuma yace na saman shine mafi karkata. Idan ka ce sai ka miƙe shi tsaye, sai ka karya shi. In ko ka tsaya ka bashi a haka, to ba zai gushe ba a karkace. Da haka wanda zai zauna da mace ya zauna da ita a haka, yayi hakuri. Karya ta shine ka sake ta. Kana sakinta in ka auro wata ma, sai ka ga dai dan bambancin ka dan ne, ita ma dai irin ta ce. Sai dai wannan tafi wannan tsayawa akan nan, wannan tafi wannan karkacewa akan nan. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuliqan radiya minha bi akhar, kada mu'mini ya kyamaci ko ya ki yar uwarsa mu'mina. In akwai wani hali da take da shi mara kyau, to kuma zaka ga akwai wani mai kyau da yake burge ka. In dai akwai tauhidi, babban laifin mace guda uku ne, kamar yadda aka faɗa a cikin mubayi'ar da za a wa mata: shirka, zina, sata. Inde matarka bata ukun nan, to kai hakuri da ita. Shirka kaga haƙin Allah ne, tana zuwa gidan bokaye, sannan tana yin zina, kaga za ta rikita maka iyali. Tana yin sata, kaga za ta ja maka abun kunya, ko ta ɗebi naka ko ta ɗebi na mutane. Shi yasa Allah ta'ala da ya shardanta wa mata in za su zo su wa Annabi chaffa, yace ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yazinina, sai ce wa la yaqtulna auladahunna, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إذا ما تاسنزو أباس وأن شرق قدابير توفو ذاكو شركا با كك أورم شركا ميزو أجدن بوكا يتنا حتى الله دعوكين تاريا sannan ba za su sata ba ko garmijinta ko ga mutanen waje, sannan ba za su yi zina ba, sannan kuma ba za su ringa kashe ƴaƴan su ba ana ciki ana zubarwa ko kuma ana yaran sun yawa ana shake su ana cewa rashin lafiya ne ya kashe su ana rage su, sannan ba za su zo da kiran ƙarya ba ta je ta yi zina ta samu da a waje ta zo ta liƙawa mijinta ta ce dan sa ne, sannan ba za su saba maka ba akan abin da ka sa su wanda bai kauce wa shari'a ba. In sun yadda da wannan to fa bai'ihunna wastaghfir lahunna Allah, ka karbi cafar su kuma ka nema musu gafara Allah. Saboda haka shi yasa mace tana da daraja kware da gaske a musulunci amma an ba ta kyakkyawan kulawa, domin ƴan wani ce ko babar wani ce ko matar wani ce, bambanta kaman mace ita mace kamar sanda take ko ka kafe ta ko ka jingine ta amma ba ta tsayawa haka ita kadai, darajar ta a ce ƴar wani ce ko matar wani ce ko babar wani ce. Idan ƴar wani ce kaga cin ta da shan ta da maganin ta da ilimin ta da tufafinta da suturar ta yana kan wa, yana kan babanta. Da tayi aure wannan nauye-nauyen sun tashi daga kan babanta sun koma kan mijinta, ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya tufatar da ita, ya bata gurin kwana, ya bata ilimi, ya kula da lafiyarta, ya kula da kwalliyarta da tsaftarta, da dukkan bukatunta sun dawo kan mijinta gwargwadon karfinsa da ikonsa. Idan ta tsufa sai kuma aka ce wabil walidaini ihsana, ƴaƴanta kuma su za su dauki nauyin babar su, su ciyar da babar su, su shayar da babar su, su tufatar da babar su, su dauki nauyin lafiyar babar su da jin dadin ta da walwalarta har ta koma ga Allah, su kuma sai su shiga aljanna sakamakon haka. Kun ga ashe mace an bata daraja, an bata mutunci, an bata girma. Sannan da Allah ya ce uskun anta wa zawjuka, wannan ya nuna kenan wajibi ne mutum ya dinga bawa matarsa lokaci da za su dinga zama tare, ya bata lokaci da za su dinga tattaunawa tare, ya bata lokacin da za su dinga hira tare, ya bata lokacin da zai saurare ta, don mace tafi bukata a saurare ta ma fiye da wasu bukatu da yawa. A zauna a ji bukatunta, a zauna a ji shawararta, a zauna a yi hira da ita, a yi tafiya da ita wasu lokuta, a yi tafiya da ita. In ta yi abin kirki a yaba mata, ta yi girki ya yi daɗi kaci, kace yayi dadi, za ta ji dadi a ranta. Ta yi kwalliya ta yi kyau, kace kwalliyar nan ta yi kyau, za ta ji dadi a ranta. Ta gyara gida yayi kyau, kace gidan nan yayi kyau, za ta ji dadi a ranta. Sannan in ka wuce ba daidai ba, kace please. Kaka ji ko sorry. Za ta ji dadi a ranta ko? Saboda haka kaya mata kalma mai dadi, wato afwan. Za ta ji dadi a ranta. Saboda haka shi yasa aka ce wa zawjukal janna, aljanna, ku zauna a cikin aljanna. Wannan aljanna malamai sun yi maganganu da yawa akan ita ce aljannan nan dai da Allah ya mana alkawari za mu shiga, ko ko wata aljanna ce daban. Me san ya samu cikakken bayani akan wannan mas'ala ya koma littafin Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ibn Qayyim yayi fasali 70 babi 70, wasu babukan akwai fasulla karkashin su, amma yayi babi 70 akan aljanna. Farkon fasalin farko da ya bude shine shin aljanna ma akwai ta yanzu ko ko sai nan gaba za a kirkire ta? Baya gama da wannan sai ka to ita aljannan nan da ake magana za a koma ita ce aljannar da za a saka, ita ce aljannar da Annabi Adam ya shiga, ita ce za mu shiga, ko ko wata aljanna ce daban? Ya kawo maganganun malamai guda biyu a babi na ɗaya, babi na biyu, babi na uku, babi na hudu, ya kawo hujjojin masu cewa aljannan nan ba ita ce wacce Annabi Adam ya shiga ba, ita waccan jannatul khuldi. Ai Allah ya ce wa mahum min habi mukhrajina, ba za a fito ba. Tunda Allah ya ce in an shiga ba a fitowa, to ba ita ce Annabi Adam ya shiga ba. suka ce wannan wata aljanna ce a nan duniya take, sunanta jannatul imtihan, aljanna gwaji da jarabawa. Bayan ya kawo hujjojin masu fadar a sama ma take ko a ƙasa take, sannan ita ce aljannar da Allah ya fada ko ba ko ta aljanna ce daban. Bayan ya kawo hujjojin kowa, sai rinjayar da cewa wannan aljannar da Allah ya ce annabi Adam ya shiga, ita ce dai wannan aljannar da ake magana a kanta, wacce mu'mine za su shiga ranar alkiyama, Allah ya sa muna ciki. Ita ce. Ya kawo hujjoji guda biyu masu ƙarfi wanda suka rushe tawilin waɗancan malaman. Hujja ta farko, idan alkiyama ta tashi, mu'mine za su dandazo su tafi wajen annabi Adam. Zai ce ya Adam, kai ne babanmu, kai ne kaza, su faɗi darajojinsa, su ce don haka ka nema mana ceto a wajen Allah, domin Allah ya yi fushi wanda bai taɓa yin fushi irinsa ba, ko ba zai ƙara maimaita fushi irinsa ba. To sai annabi Adam ya ce, a to wa ya fito da ku daga aljanna in ba ni ba? Kaga kenan annabi Adam ya tabbata ita ce aljannar da ya fito da mu daga ciki, wanda ko muke fi sa ran komawa insha Allah. To sannan na biyu, akwai hadisi wanda ya zo shi ma wato lokacin da annabi Musa suke tattaunawa da annabi Adam. Saboda haka sai annabi Musa yake cewa annabi Adam, kai ne ka fito da mu, ka jawo mana dalilin fitowa daga aljanna. Sai ya ce, ka zarge ni akan abinda Allah ya kaddara mun tun kafin a halicce ni da shekaru masu iya marasa iyaka. Saboda haka kaga wannan shi ma a hadisan nan ingatattu ya tabbatar ita ce dai wannan aljannar da wato ake magana a kanta, wadda Allah ya tanada wa mu'minai, uiddal lil muttaqin, wacce aka yi tanadinta ga masu tsoron Allah. Da haka kenan dalilan da aka kawo ko hujjojin da aka kawo cewa waɗancan suna da rauni, ko Malam Ibn Qayyim ya bi su dalili ɗaya bayan ɗaya ya warware, kamar cewa mahum min habi mukhrajina, ba za su fito daga ciki ba, yace wannan bayan alkiyama ta tashi ne, wanda duk ya shiga aljanna ba zai fito ba, amma ba a wancan lokacin ake magana ba. Sannan sun kafa hujja cewa la lagawun fiha wala ta'sim, cewa babu lagawu, kuma gashi shedan ya shiga yayi ƙarya ya ce wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin, kaga suka ce ba za a samu lagawu a cikin aljannar khuld ba, amma ga shedan fa waswasa lahum ash-shaytan, ya masu waswasi, wa qasamahuma in manahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Suka ce waɗannan maganganu da iblis ya ga annabi Adam na cewa ba komai yasa Allah ya hana ku ku ci wannan bishiya ba, sai dan ku zama mala'iku ko ku zama cikin masu dawwama. Ko yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, suka ce wannan ya nuna ba ita ce wannan aljanna ba. Shi ma Ibn Qayyim ya ba da amsa da al-Imam al-Qurtubi cewa ainihin wannan magana da ake dai akan alkiyama ne, ba akan zaman annabi Adam a cikin ta bane, domin mu da zamu shiga aljanna insha Allahu ta'ala, ai Allah bai sa mana kowane irin sharadi ba. Mu ba a ce wala taqrabu hadhihi shajara ba, mu ma da za a faɗa wallahi ne sai ya fito. Yadda muke da rawar kan nan, muke da tsiyan nan, da za a ce aljanna a ci komai banda wancan bishiyar, wani sai ya je ya ci. Domin zaka ga dan Adam ahabbu shay ila insani ma muni'a, dan Adam abinda aka hana shi yafi jan hankalinsa. Malamai suna bada misali, kayi bako sai ka kawo kwanuka guda goma, kowanne a rufe kwanuka goma aka zube a gaban bako, amma duk kwanukan a rufe suke, sai aka bude masa kwanan farko, yaga a ashe soyayyen nama ne, ya aka bude na biyu, yaga a ashe wannan kaji ne, aka bude wancan, yaga a ashe wannan wani abin nan ne ma aka zubo, wani hadin salan ne aka ta bude su, dai yana gani har aka je kan na tara. Da aka bude na tara sai aka ki bude na goma, sai aka dauki na goma aka aje shi a gefe aka ce bismillah. To ina tabbatar ma hankalinsa ya tashi daga kan taran nan, ya koma kan wancan guda ɗayan da ba buɗe ba, shi ko meye a ciki? Ko da ko ba komai a ciki, da ma mai gidan zai dan kauda kai ko ya dan shiga gida, tashi zai da gudu ya je ya buɗe. So da abinda aka ce maka ba kyau, hankalinka ya fi tafiya kansa. Yanzu ku duba abinda Allah ya halatta mana, kulu washrabu hani'an, komai gashi nan, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Amma da Allah ya ce ka a sha kayan maye, in an sha kayan maye za a yi rashin hankali za a yi tambele za a yi marisa amma sai kaga mutane sun je sun sha kayan mayan kuma ba dadi gare shi ba ba zaki gare shi ba ba gardi gare shi ba ba hankali yake karawa ba ba ilimi yake karawa ba ba fasaha yake karawa ba ba kudi yake karawa ba ba lafiya yake karawa ba amma saboda an ce haramu sai shedan yazo ya saka kai haka na an ce ai aure kuma an saukaka hanya aure kawai sadaki aka ce a biya amma mutun sai je kashe wa karuwa fiye da sadakin da za a ba mace sau dubu bai aure ba saboda shedan in aka hana ka abu ya fi jan hankalinka zuwa ka je ka aikata kun ga kenan shi yasa Allah ta'ala wato ya faɗi wannan wa kula aka ce ku ci komai halal ne minha daga dukkan abin da ke gidan aljanna kula wato wannan permission aka ba su dama aka ba su iko aka ba su yalwata musu akai kuma Allah ta'ala ya ce ragadan ar-ragadu ar-rizqul wasi'ul kaseer idan aka ce ragadan akwai ragdu biskunil gha akwai kuma ragadan bi fathil gha wanda yake nufin abu mai yalwa mara iyaka to Allah ta'ala ce na ba ku dama ku ci komai kuma cin cikin yalwa ba takura dan ba biya kake ba haraji ba jangali ba rabano ko ba zai kare ba ko bai da iyaka komai halal ne ku je ku ci amma ga doka nan wala taqraba kada ku yi kusa kada ku kusanci hazihi shajarata kada ku kusanci wannan bishiyar kenan akwai wata bishiya ta musamman da Allah ya ware ta aljanna yace komai halal ne amma banda wannan bishiyar wace ce wannan bishiyar yake Allah bai kama sunanta ba akwai abubuwa da na gaya muku Allah baya kama sunansu saboda ba sunan ne darasin ba so ake a koya mana kawai kissar a kuma dauki darasi daga jikin kissar kada mu shagala da neman sunanta kamar yanzu anan wato an yi maganganu guda shida wasu ce sumbula ce wasu ce karmu ne wasu ce tinu ne wasu ce wata shajara ce ana kiranta shajaratul ilmi wasu ce annakhalatu wasu ce a'a wato kamar da ya faɗa sunanta shajaratul kafu ko shajaratul khuldi da sauran sunaye da aka yi ta faɗa game da sunayen wannan bishiya wanda Allah subhanahu wataala bai gaya mana sunan wannan bishiya ba akwai abubuwa da yawa alqur'ani wanda zaka ga ba sunan ake maida hankali waje ba ga misalin abubuwa guda shida misali faqul nadribuhu bi ba'dihha lokacin da aka kashe wani cikin banu isra'ila aka ce su yanka saniya karshe bayan an yanka Allah ya ce a dauki wani shashi na jikin wannan saniya a daki wannan mutum da ita zai tashi kazalika yuhyi Allahu al-mauta to wani shashi aka dauka wasu ce harshe wasu ce jela wasu ce ashe kenan tunda Allah bai kama sunan wannan shashin ba sanin shashin bai da wani amfani kissar kawai ake so mu dau darasi a ciki sannan na biyu aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushaha waye wannan mutumin ya sunansa Allah bai kama sunansa ba daka ba wata fa'ida cikin kama sunansa da an kama sunan fakhuzh arba'atan min at-tayri ka ɗebi guda hudu daga cikin tsuntsaye ya sunan waɗannan tsuntsaye da aka umarci annabi Ibrahim ya dauka daga gare su kaga ba ambaci suna waɗannan tsuntsaye ba haka nan ashabul kahfi da sunan karansu shi ma bai zo alqur'ani ba bai zo a ingataccen hadisi ba sai dai ka samu irin wannan alittattafan yahudawa isra'iliyat su suke hakaito irin wannan wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani game da su to haka nan kuma anan ita ma wannan wato abin nan din wannan bishiya Allah subhanahu wataala bai kama sunanta ba haka nan sanda annabi Musa daga wani itace aka yi ta wasu ce gora ce wasu ce kaza ce to dai kenan sanin sunan sandar ko kuma itan da aka sassaki wannan sanda ta annabi Musa ba shi da wani amfani da Allah ya gaya mana saboda ka irin wannan malamai suka ce a tsaya a iya abin da Allah ya faɗa da Allah ya ce wala taqraba hazihi shajarata kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna sai ku kasance kai da matarka min azzalimin cikin wanda suka cuci kansu domin cutar kai kai laifi sannan kuma laifin ya sa a rage maka daraja ko a saukar da kai daga wani guri saboda ka Allah ta'ala ya ce a zauna a aljanna annabi Adam ka zauna a aljanna da kai da matarka ka ci daga dukkan komai a cikin aljannan nan shi ituma da inda ku ga dama amma kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna minaz zalimina to wannan ita ce doka malamai suka ce me yasa aka ce wala taqraba bai ce wala taakula ba kakku ce ce kakku kusance ta anan ne aka samu wata ka'ida da malamai suke kira sadduz zari'a sadduz zari'a toshe kafa barna duk abin da zai bayi zuwa ga a aikata barna sai a hana shi don a hana barnar ba barnar ba abin da zai kai ka zuwa ga aikata barnar sai a ce kakka yi shi domin yin sa ne zai bayi zuwa ga barnar da haka mala ibn qayyim a ce ilamul muwaqqi'i ne yake cewa takalif wato nauyin shari'a da Allah ya dora wa dan adam abu biyu ne kuma kowanne biyun ya rabu biyu akwai al'amru akwai annahyu akwai sa kaka yi akwai sa kaka bari yace to sa kaka yin shi ma iri biyu ne akwai al-maqsudu bi zatihi akwai kuma al-wasilatu ila al-maqsud akwai abinda shi ake so kai akwai kuma abinda zaka yi shi ne dan ya kai ka kai na gaba kamar yanzu da aka ce mu yi alwala ai ba alwala bace babban maqsudin ba me amfanin ta sallah sallah ce ba za a karba ba sai da alwala da aka yin alwala wasila ne zuwa ga yin sallah manufar shine sallah don kai alwala ka zauna ba kai komai ba kuma kai sallah ba alwala ba kai komai ba dole sai ka hada biyun kuma dole sai alwala ta gabaci sallah ko kaga ake an umarce ka da yin wasila da yin maqsud sannan hakan an hana ka abu sai a ce an hana ka yin kaza kuma an hana ka abinda zai kai ka zuwa ga aikatawar yanzu Allah subhanahu wataala a ci wannan littafi ilamul muqina ar-rabbil alamin malai ibn qayyim ya kawo misali guda 99 guda 99 da yake tabbatar da wannan ka'ida wala taqraba karkashin wala taqraba ya kawo misalai guda 99 amma na dauko mana guda 60 na bar goyar mun ban nawa kenan an bar 39 ya kawo cewa da Allah ya ce wala taqraba toshe kafar barna ne domin akwai abin da ake hana ka kai akan kansa akwai abin da in an hana ka yin sa ne saboda shi yin sa zai sa ai wani abu ko na farko Allah ya ce wala taqrabu zina bai ce kaku zina ba sai ya ce kaku kusanci zina me kusancin zina kaga mace mun faɗi abubuwa guda 7 ko da suka shafi mace jiya da abubuwa guda 6 da suka shafi namiji wanda mace ta fito da tsiraicinta ko ta fito da kwalliyarta ko ta shafa turare ko ta dinga rangwada muryarta ko kuma ta cakuda da maza ko kuma ta kebanta da maza ko ta dinga gaisawa da maza abubuwa guda 7 suna iya bude kofar zina sannan kuma namiji kallo shi yake kawo murmushi murmushi ya kawo gaisuwa gaisuwa ta kawo hira hira ta kawo alƙawarin haduwa kuma ya kawo haduwar haduwa kuma ta kawo shedan saboda haka sai ai abinda ba shi da kyau kun ga waɗannan duk wasila ce zuwa ga aikata wannan haka nan Allah ta'ala a wajen giya sai yace rijisun min amali shaytan fajitanibuhu kazanta ne kuma yana daga cikin aikin shedan sai yace fajitanibuhu ba ma ka ku sha giya ba kada a samu giya a inda kuke daka kenan wannan ya tilasta a rufe gidajen giya a soke lasisin kamfaninnukan giya a hana shan giya gaba daya domin giya ba ta haifar da alheri ita take jawo kashe-kashe take kawo cin mutuncin mata da dukansu da wulakanta su duk ma ta dan giya dama da wuya ba ta cin duka ko ba ta shan bakan magana ko a dura wa babanta da babanta da gidansu zagi haka mafi yawan yan giya suke mana waya suke matansu mazansu suna dukansu suna wulakanta su suna cin mutuncin su amma wasu dole suke hakuri haka so da su riga sun aure yan tambele sura ka kaga kenan daga cikin sharrin kayan maye kenan Allah ya ce ka ai kusan su sannan Allah ya ce wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmi idan babu masu bautar wani Allah ka zagi abinda suke bautawa halal ne amma Allah ya ce kakkaje gaban masu bautawa wani Allah ka zagi abinda suke bautawa me zai faru in kai wannan fa yasubbullaha kun ga sai ya jawo a zagi Allah to saboda kai ya jawo a zagi Allah akai ne aka hana sana manzo Allah yace yana daga cikin muguwar kaba'ira mutun ya zagi babansa da babarsa sabai suka ce ya rasulullah yaya mutun zai zagi babansa da babarsa yace ka zagi baban wancan ka zagi babar wancan shi ma ya zagi babanka ya zagi babarka ashe an hana ka ka zagi wani saboda zagin wani ne yake bude kofa kai ma a zagi babanka da babarka kaga kenan an toshe kafar ka zagi iyayenka ta hanyar hana ka ka zagi iyayen wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Aisha in banda mutanen maka mutananki sababbin shiga musulunci ne da na sa an rushe Ka'aba an gina ta akan asasin annabi Ibrahim ta annabi bai ba me yasa annabi ya kin wannan saboda mutane basu dade da shiga musulunci ba wani wannan sai ya zama masa fitina sai ce iye daga musulunta mu sai aka mu rushe Ka'aba kai na ma fita musulunci saboda wannan annabi ya ki canzawa Ka'aba gini akan yadda annabi Ibrahim ya gina ta tare da yadda Qurayshawa suka gina ta sun rage wani guri wanda yana cikin ginin annabi Ibrahim wanda yanzu haka yana waje amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai sake wannan ginin ba saboda kada ya zama fitina ga wasu daga cikin Laraba wanda suke sababbin musulunta kun ga wannan shi ma yana karkashin irin wala ta karaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka dinga nuna dan uwanka da makami ko wuka ko takobi kuna wasa kana nuna shi saboda me aka hana ka nuna shi da makami saboda tsoron ka da garin nuni wata ran ka je ka soka masa kuma ana wasa da makami wata ran zai kai ga a soka ma wani to saboda annabi ya toshe kafar wani ya cusa ko ya zagi ko ya nuna dan uwansa aka toshe wannan kafar ta ishara ga dan uwanka da makami kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan an hana mata Allah ce wala yadribuna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna idan mace ta sha kwalliya kuma an ce ta rufe kwalliyar a cikin kwalliyar na akwai dan kunne an karkada shi yana me yana rawa yana ƙara ana ji haka nan awarwaro in an karkada shi yana ƙara akwai manduwa da suke sawa a kafa ita ma an karkada ta tana ƙara to sai aka ce kada su dinga buga kafar su da ƙarfi domin kada a jiyo sautin abinda suke koyewa na kwalliya wannan zai dauki hankali biyu zai dau hankalin fasikai kuma zai dau hankalin barayi idan mata suna fito da gwalagwalan su ta hanyar tabarruji kin sa sarka 1500 ko kin sa sarka miliyan 5 kin fito da ita wani barawo ne shi ba wake yake kallo ba me kika sa saboda ka ya ganke da sarka miliyan 5 kin ga kin jawo mijinki yan fashi da makami da daddare saboda ka sun san tsadar wannan sarka kuma kin fito da ita waje kina kwalliya kowa yana gani a waje barayi sun gani sai su biyo ku sannan kuma wasu za su san cewa wannan mata tunda kaga tana caba kwalliya ka koda ta rufe kanta ba a gani sai su dauka kikkiawa ce kin ga kin jawo ɗan daukan amarya da ɗan fiade su zo su fado muku to sai Allah ya ce to ki boye kwalliyar sai ga mijinki da mutum 11 wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayr ulul irbati min ar-rijal aw at-tifl allazina lam yazharu ala awratin nisa Allah ya bada dama masu kallon kwalliyar mace mutum 12 ne baka ciki bana ciki mutanen kan hanya ba sa ciki kwalliya abu ne mai tsada da ake kashe kuɗi kafin a yi shi in ka ba matarka ta yi kitso sai an kashe kuɗi ake kitsan to kitsan dan waye gani in za a yi kashe kuɗi a yi kitso kuma a zo a nuna wa kowa a waje bai da daraja ka kashe wa matarka kuɗi ta je ta yi kunshi a yi mata zanen fulawoyi iri-iri kuma a zo a fito da shi duk kowa ya gani kaga bai yi kima ba haka nan kuma ka je ka kashe kudin wa matarka dilka an mata kurkur an mata halawa kuma ta zo ta bude kowa ya gani ko ka je kayo dinki mai tsada ko ka siyo kayan kwalliya waɗanda ake sawa na sarka da manduwa da awarwaro da hudar hanci da sauransu da zobe da waye kuma ta zo kowa ya gani saboda haka kaga sai Allah ya toshe wannan kafar domin ta nan ne barna za ta zo ga al'umma da haka wannan shi ma yana cikin wala ta karaba shi ma yana cikin saddu zari'a sannan Allah subhanahu wataala ya ce liyasta'zinukum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalath marrat idan lokuta uku Allah ya sa doka yace ka a shigan ma gida ko danka ne ko bawanka ne ko ma'aikacinka ne dan Allah ya barka ka huta a lokaci uku lokacin da rana ta take kaga mafi yawa a gida akan dan rage kaya don a sha iska mata ma sukan ciccire kansu su bar masu sharashara a jikin su to kada wani ya banko musu cikin gida haka nan bayan sallar kafin sallar asuba nan ma lokaci ne da ake kwanci a cikin gida aka rage yawan kaya sai Allah ya hada a banko mutun cikin gida da bayan sallar isha kowa ya dawo gida sai Allah ya ce salasu auratin lakum wannan al'aura ce kun ga ashe hikimar da ta sa Allah ya hana a dinga banko mutane cikin gida a wani gurin yace kakka shiga gidan da ba naka ba sai kai sallama ka nemi izini wanda yanzu in ka kulle gidanka kace a dinga neman izini sai a ce ka zama bature sai a ce ai bature ne kullun gidansa a kulle baya barin kofa a bude wai in ka je ma sai ka kankwasa wai in ka kankwasa din ma sai an ce waye wai sai ka ce ni ne ma in ka ce ni ne ma ba za a bude ba sai ka ambaci sunanka wannan duk qur'ani ya kawo ba bature ya kawo a rufe gida a kankwasa a fadi suna a nemi izini in an Allah ya ce ma wa in qila lakum irji'u farji'u aka ce kai koma da Allah yau ba ma san ganinka Allah ya ce farji'u huwa azka lakum ka koma din ma shi yafi maka alheri domin gidan wani ne to haka nan wato na tara Allah subhanahu wataala ya tura annabi Musa ya je wa fir'auna wa'azi sai ce izhaba ila fir'auna innahu taga ku tafi ku je ku wa fir'auna wa'azi girman kansa yayi yawa amma sai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan amma fa in kun je kakkui masa da zafi ku duba Allah da tausayi yana san fir'auna ya musulunta yace ai masa wa'azi a tausasa masa kalma la'allahu yatazakkaru aw yakhsha so da haka malamai suka ce kenan zafin kai na masu wa'azi da zafafawa da tsanantawa baya sa a gane gaskiya amfani da hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ya fi sa mutane su gane gaskiya shi yasa wani daga cikin sarakuna an ce ko Muawiya ibn Abi Sufyan ne sai ga wani malami ya shigo yace nazo in maka wa'azi yace to akramaka Allah zan saurari wa'azinka amma ina da sharadi ne ma yace me sharadin yace duk abin da zaka min wa'azi a kansa a matsayina na sarki ka san dai ban kai fir'auna ba yace gaskiya ne yace kai kuma duk iya wa'azinka baka kai annabi Musa ba yace gaskiya ne yace to kaga da Allah ya aika annabi Musa yayi wa fir'auna wa'azi sai yace ya sassauta masa ya tausasa masa ya yi masa cikin hikima to kai ma ka tausasa min ka lausasa min kai min cikin hikima in kai min ganganci ni ma zan maka ganganci mana in kai min zafin kai zan sa a kama ka ai ma duka a daure ka sai malai ce to ba ya zo da zafin kai ce to wannan fa lalle wa'azin ma to dai sai ce to mai girma ka saka mai girma mai martaba wannan wato dama wa'azi ne muka zo ayi kuma ka zaka ra ya gyara bakin sa sai da haka shi yasa yace wannan shi ma kun ga cewan faqula lahu qawlan layyina shi ma wasila ce saddu zari'a akai an toshe wa fir'auna kafan kai yace ba a zo masa da abin ta yadda zai karba ba amma da yake fir'auna ba shi da rabo duk da qawlan layyinan din da akai masa kuma sai ya karba musulunci saboda tababbe ne yayi asara haka nan Allah subhanahu wataala an yi sauki abu na goma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka sai ya ce wa sahabbai kada kowa ya zara makamin sa kada kowa zara dan ba a san azubar da jini a Makka dan zara makami a daga shi sama zai kawo su ma su raddi in aka yi raddi sai a kashe mutane saboda haka sai Annabi ya toshe wannan ya ce kada kowa ya zare takobin sa daga cikin kuban sa ya bata a kube saboda haka mutanen Makka in sun ga ba wanda ya zara takobi su ma ba za su zare ba in ba su zare ba kaga ba za a yaki ba in ba a yaki ba kaga ba za a zubar da jini ba in ba a zubar da jini ba kaga an ceci rayukan jama'a da yawa saboda haka suka ce wannan shi ma saddu zari'a ne na a samu kofa a ce za a yi wannan haka nan na 12 an hana yin ciniki bayan an kira sallar juma'a idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay me yasa aka hana wannan cinikin idan an kyale mu mu ci gaba da yin ciniki bayan an kira sallah liman ya hau munbari to da yawa ba za su samu juma'a ba kun ga ashe hana mu yin ciniki lokacin da aka kira sallar juma'a toshe kafabbar nace ta kada mu je mu kisa mun sallar juma'a wanda babban hatsari ne saboda kun ga wannan an hana wannan ne saddan lizzari'ati cewa ka aje a rasa sallar juma'a sannan na 13 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su kashe munafikai tare da munafikan nan sun zagi Allah sun zagi Annabi sun zagi musulunci sun zagi Qur'ani amma ba a fili ba a gefe suke yi in an zo an ga Annabi su ce wallahi tallahi bumi ba da haka da su ake sallah kullun suna gaban Annabi to idan Annabi ya ba da dama ana kashe su duniya za ta dinga yada cewa Muhammadu yana kashe sahabbansa shi yasa lokacin da Abdullah bin Ubay bin Salul ya faɗi mummunan magana sahabbai suka ji suka ce ya Rasulullah ba mu dama mu kashe shi yace a'a kada mutane su dinga cewa ina kashe abokaina domin mutane da suke nesa ba su san laifin da suka yi ba tunda a boye suka yi idan an kashe su wannan sai ya zamo suka ga addinin musulunci ku duba hikima duk da irin cutarwar da Abdullah bin Ubay bin Salul yayi musulunci Annabi ya hana sahabbai su kashe shi kuma da ya mutu ma ɗansa da yake yana cikin mutanen kirki yazo ya ce wa manzon Allah ya je ya masa sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai sallah Umar ya tare shi yace ya za ka wa munafiki dake zagin Allah da manzonsa da musulunci sallah Annabi yace an bani dama an bani zabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan saboda ka ina ga na ƙara akan 70 din watakila a karba saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya masa sallah har ma dan sai yace a bada riga Annabi ay masa likafani da ita aka dauki rigar manzo Allah aka yi masa likafani da ita bayan an binne shi Annabi yasa aka tono shi ya ƙara shashafa jikin sa ya dawo muyan bakin sa mai albarka ya shashafa masa domin ya samu sauki Annabi yana so ay masa sauki a lahira duk da abin da ya mummuna sai da Allah ya saukar da aya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi sai da Allah ya hana sannan Annabi ya daina musu sallah duk wanda aka tabbatar munafiki ne in ya mutu to sai a daina masa sallah to nan zamu tsaya na 13 sai gobe insha Allah mu dora muna nan dai a karkashin wala taqaraba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana me san ya samu dukkan abubuwan nan guda 99 ya koma littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina na ibnu qayyim al-jawziya daga nan muka debo wadannan abuwa guda 60 wanda muka ga sun fi alaka da mu yau wannan sanarwa ce game da account na wato wannan committee na da'awa da'awa and the relief organization muna da account guda biyu daya First Bank daya kuma a Jaiz Bank daya a UBA so da haka wanda yake zai bada gudunmawa ta wannan aiki zai iya amfani da wannan dama ya turo da taimako domin kula da waɗannan bangarori guda uku da ake gabatar da ayyuka a kansu akwai gidan marayu wanda shine na daya a Najeriya wanda ba na gwamnati ba ba kuma na kristoci ba na musulmi shine na farko a tarihin Najeriya wanda al'ummar musulmi suka taru da kudinsu da dukiyarsu suka kafa suka gina saboda haka yana bukatan kanmu abin kunya mu kasa rike wannan gida wanda kuma aikin marayu manzon Allah ne ya kafa shi ya masa harshashi wanda kuma ya fara ginawa marayu katanga Annabi Musa da Khidiru su Allah ya tura musamman su je su tayar da katangan maraya suka ce aw amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma saliha da ka ga lamba account din nan idan a Jaiz Bank zaka saka mana kudi to sai kai amfani da wannan akwai 00 guda 4 000 har guda 4 sannan akwai kuma hudu akwai wani zero din sannan akwai biyar akwai uku akwai biyu akwai takwas wato 000 guda hudu 405328 wannan shine a Jaiz Bank kaga ba shi da wahalar rikewa sannan akwai na First Bank shine shi ma da Awa and Relief Organization akwai 2024 41 a karshe 20 dama lambobin guda 10 ne daka 2024-17 9441, wannan shine na First Bank. Sai kuma na UBA, shi ma dai Gombe Orphanage Foundation, shi kuma ya lambobin sa 11, akwai 10 11 10 da 11, akwai 42, akwai 13, akwai 27. Sannan wanda zai turo wani sako ta email, akwai dawagombe@yahoo.com, akwai kuma PO box wato first office box, akwai 859 859. Allah ya sa mu dace, Allah ba mu ikon taimakawa. Gobe Alhamis 6 ga watan Ramadan muna za mu fara wa'azuzzukan mu masallacin kusa da gidan Dr. Muhammad Isa Umar, yamma da tsohuwar sakatariya ta jihar Hanyar Dukku. Kowa gane gurin wannan kwatancen yayi? Masallacin kusa da gidan Alhaji, kusa da gidan Dr. Muhammad Isa Umar. An gane gidan Dr. Muhammad Isa Umar, yamma da tsohuwar sakatariya ta jiha, yamma da tsohuwar sakatariya ta jiha Hanyar Dukku. Wannan kwatancen ya fito? To anan za a yi, za a fara gabatar da wa'azin yamma gobe karfe 4:30 na yamma. Sannan sai kuma na Juma'a, masallacin Malam Daudu titin menene wannan bunduko bundu wailaru to anan za a yi, an gane gurin? To shi kuma ran Juma'a ne, shi kuma karfe 4:30, wancan gobe wancan jibi kenan. To sai kuma Asabar, masallacin Sidi Malam Sidi kai, masallacin Fada na ne Malam Sidi gari ne, okay, garin Malam Sidi, masallacin Fada, dama masallacin Fada ɗaya ne, karfe 10 na safe. Sai ranar Lahadi za a je Bambam, masallacin Bambam ko masallacin Fada, lokaci shi ma karfe 10. Kenan wazuka hudu za a wannan satin ga sunan Rigis. Sai ka zabi wanda zaka je, in zaka iya zuwa duka, ga nan maguda biyu, ga na safa guda biyu. Allah ba mu ikon yi da ikon zuwa. Wannan tambayoyi, malam mun yi gudun hijira da matata, sai wasu suka kwace ta suka tafi da ita, sai yanzu Allah ya kubutar da ita, amma ta zo da labarin wani ya aure ta a cikin su. To ina matsayin nawa auren? Ai babu wancan auren, naka shine har yanzu yana nan garau. Malam mun rabu da miji na kimanin wata 7, ban yi jini ba sai sau daya, sai na yi aure, sai aka ce mun da matsala. Ina matsayin auren? Aure bai ba, sai an yi jini 3. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Malam na tambayi miji na zuwa unguwa, sai ya hana ni, da ya fita sai ni ma nayi sauri na fita, dan in dawo kafin ya dawo sai ya riga ni. To ana taba cikin sai ya riga ni dawowa, sai ya ƙara kwado a kofar kan wanda na sa. To malam hakan ma shi shika ne, ba shika bane, ƙara kwado ne akan kwadon da shika. Inga kenan akwai bukatar, sai an zauna an yi sulhu kenan, tunda ya ƙara kwado akan kwadon da kika ƙara, kinga a yanzu sai an yi sulhu ko? Yawwa. Yadi na maza guda 25, yadi 25 na mata daga Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alƙur'anai guda 10. Naira 1000 daga wata baiwar Allah ta ce ta samu saurayi za su yi aure, amma ya kai komai, suna kai komo ko? To wannan Hausar,
yan kai komo
suna kokarin hana ruwa gudu. Yan kai komo suna kokarin hana ruwa gudu. Wannan Hausa ta rubuta. Malam na samu saurayi za mu aure, amma akwai matsala, ai mana addu'a. 500 daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu fi sabilillah. 200 daga wata yar uwa a yi wa yarta addu'a, Allah ya bata lafiya. Sai 500 daga wani shi ma ai masa addu'a. Sai masu bukatan addu'a kamar yadda aka saba. Malam ya'yana ne guda 3 suka tafi jihar Akwa Ibom. neman kuɗi yau kimanin watanni hudu kenan babu labarin su wayan su mata daina shiga nake roƙon Allah ya dawo mini da su to ya za a basu tafi wani akwaƙi ba murunwa haka mata ya mutu zai tafi wajen kuɗi ya faɗi wajen wanda zashi wanda in ba a ji shi ba za a tuntuɓi wancan amma mutum ya kudin nan da ake cin mutum ka gani ai abin tsoro ne Allah ya fito da su lafiya akwai masu buƙatar addu'a marasa lafiya gida da asibiti masu buƙatar shiriyar ƴaƴansu masu buƙatar mallakar gidaje na kansu masu buƙatar cin jarabawa admission samun jari da sauran buƙatu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك